sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tushe ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma da Allah da kuma niyya. Hawa kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Su kuma suna wurin computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saurara da ku yau Laraba 11 ga watan Agusta na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud a ba mu kanin labarai.
To ladan, hukumomi a Congo sun ce matsalar barkewar cutar Ebola ta shafi wani lardi na biyu. Kasan Malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar Turai dauke da bakin haure ya tsaya a gabar tekunta. A Italiya ko hukumomi na can suna lalaban abin da yayi sanadin ruftawar wata babbar gada wacce ta halaka akalla mutum 26.
To ubangiji Allah ya kyauta, kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware makudan kudade domin inganta shirin muradin ci gaba mai dorewa.
Ai, muhimmancin sa yana da yawa kwarai da gaske. Tunda an yi magana ruwan sha, kasan an yi magana rayuwa kenan. Kuma an yi magana tsaftace muhalli da kuma wato kula da lafiya. To waɗannan duk abubuwan ka hada su, ai kaga abinda mutane suke bukata kenan.
Ita ko hukumar zabe ta Najeriya ta ce ta ƙara wa'adin lokacin yin rijistar katin zabe ne.
Hukumar ta ɗau matakin ne don lura da yadda mutane ke fitowa don neman rijistar yayin da wa'adin ke neman ƙarewa.
Haa, kuma za mu kawo muku inda a kwana game da matakan tsaron da ake ɗauka a jihar Zamfara. Sai sahabu Imam Aliyu da zai shigo da shirin sa na demokradiyya a yau. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Matsalar barkewar cutar Ebola ta baya-bayan na ƙasar Congo ta shafi wani lardi na biyu a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya suka dukufa wajen gwajin makarin wannan cuta. Jami'an na kiwon lafiya na fatan yin amfani da makarin da ake kira MAB114 wanda ya samo asali daga wani da ya warke daga cutar ta Ebola a shekarar 1995, maganin da ake fatan zai yi tasiri a wannan karan. Tuni dai an samu mutane 30 da ke dauke da cutar, yayin da 14 daga cikinsu suka mutu. Yanzu aka kwararru na jiran a amince musu su fara amfani da wasu magunguna da dama a mataki na gwaji a cewar ma'aikatar ta kiwon lafiya. A makon da ya gabata aka fara allurar rigakafin cutar ta Ebola a Maninga da Beni, manyan garuruwan da ke da tazarar tafiyar kilomita 30 daga cibiyoyin da aka samar na kula da waɗanda suka kamu da wannan cuta. Yunkurin shawo kan wannan cuta ta Ebola na fuskantar kalubalen kungiyoyi masu dauke da makamai a wannan yanki da ke kusa da kan iyakar Uganda mai dimbin jama'a. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kiran da a samar da hanyar da za a kai ga dukkanin jama'ar da wannan cuta ta shafa. Kasan Malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar Turai da ya ceto bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta. Jirgin da ya yi ta galantoyi akan teku tun a ranar Juma'a yana neman mafaka. Bayan da farko take amincewa jirgin mai suna Aquarius ya tsaya a gabar tekunta, Malta ta sauya matsayinta. Bayan wasu kasashen nahiyar Turai 5 da suka amince za su karbi bakin hauren, kasar ta Malta ta kwatanta wannan mataki da kasashen suka dauka a matsayin manuniya ga irin shugabanci na gari da kuma haɗin kan kasashen nahiyar ta Turai. Daga cikin yan gudun hijirar da kasashen na nahiyar Turai za su karba hadda waɗannan 141 da jirgin na Aquarius ya ceto da kuma wasu 411 wato 14 da kasar ta Malta ta ceto a tekun Mediterranean a ranar Litinin. Sauran kasashen na nahiyar ta Turai da suka amince za su karbi wasu daga cikin bakin hauren sun hada da Jamus, Luxembourg, Portugal da Spain, yayin da sauran za su ci gaba da zama a kasar ta Malta. Dubban mutane ne daga yankin kudu da hamada Sahara da kasashen Syria da Afghanistan suke kokarin su bi ta kan tekun Mediterranean a duk shekara domin tserewa yaƙe-yaƙe da ta'addanci da talauci domin samun rayuwa mai inganci. Hukumomi a Italiya na laliban abin da ya yi sanadin ruftawar wata babbar gada wacce ta halaka akalla mutum 26 a Genoa. Wani makeken sashen gadar mai suna Morandi ya rufta yayin da aka yi ruwa kamar da bakin ƙwarya a jiya Talata. lamarin da ya sa wasu motoci da ke kan gadar su ma suka rufta hanna zurfin kimanin mita 45. Baraguzan kankare da karafuna daga hadarin rufta gadar sun fada akan wasu manyan dakunan ajin kayayyaki da ke karkashin gadar. Hukumomi sun ce motoci 35 ne suka fadi a lokacin da gadar ta rufta. Masu aikan ceto sun bazama har cikin dare tare da taimakon karnuka suna neman waɗanda hadarin ya rutsa da su a cikin baraguzan. Wani jami'in kwana-kwana ya ce an zakulo mutum 7 a raye. Hukumomi kuma sun ce dukkan waɗanda suka mutu direbobin motocin da suka fada ne, kuma babu mutum ko ɗaya da ya mutu daga waɗanda ke tsaye a gefen hanya a lokacin da hadarin ya auku. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babu alamar tabarbarewar dangantakar Amurka da Turkiya ta zo ƙarshe yayin da lamarin ke ci gaba da munana. Turkiya ta kasance mamba kungiyar tsaro ta NATO, kawar Amurka, wacce ke dauke da wani muhimmin sansanin sojin saman Amurka da ke Insir Lake, wanda ya kasance mashigi ga tekun Bahar al-Aswad da dakarun sojin ruwan Amurka ke yawan amfani da shi. Shugaban Amurka Donald Trump na ta fushi da ƙasar ta Turkiya saboda wani fasto ba Amurka da take tsare da shi hada da wasu Amurkawa da ma'aikatan diplomasiya, a cewar sakataren yada labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders. Wata majiya ta kara da cewa akwai karin takunkumi da ake duba yiwuwar a sakawa ƙasar ta Turkiya. Ita Turkiya na zargin faston mai suna Andrew Brunson da laifin yin leken asiri, ta kuma yi mai daurin talala inda ake jiran a kai shi gaban kuliya. Shugaban rikon kwariya na ofishin jakadancin Amurka da ke Ankara, babban birnin Turkiya, Jeffrey Hovenier, ya zarci faston a jiya talata, ya kuma nemi da a sasanta lamarin cikin lumana da adalci ba tare da bata lokaci ba. A wannan makon ne shugabar Taiwan take ziyarar birnin Los Angeles, wacce za ta kasance karan farko a cikin shekaru 15 da wani shugaban Taiwan zai yi magana a bainar jama'a Amurka, a wata alama kara karfin dangantaka tsakanin hukumomin Amurka a Washington da takwarorinsu da ke birnin Taipei. Shugaba Tai Ing-wen ta gana da wakilan majalisar dokokin Amurka da 'yan Taiwan da ke Amurka a ranar Litinin da jiya talata, lamarin da ya sa China a hukumance ta fada Amurka rashin jin dadinta. China tana daukar Taiwan a zaman wani lardin kasar da ya fandare. Wakili a majalisar wakilan Amurka Brad Sherman, wanda jigo ne a kwamitin kula da harkokin ketare shiyar Asia da yankin Pacific a majalisar, ya faɗa wa muryar Amurka cewa yana fatar wani lokaci nan gaba shugaba Tai za ta kawo ziyara a nan birnin Washington. Jiya talata, ofishin China mai kula da Taiwan ya sake nanata rashin amincewarsa da wannan dangantaka.
To madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Gwamnatin fara da rahoton da ke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware makudan kudade domin samun wadataccen ruwa domin amfanin al'umma. Ga Hassan mai na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Shirin na gwamnatin tarayya mai take P-Wash da ke mayar da hankali wajen samar da ingantaccen ruwa, tsaftar muhalli da na jiki, wanda ma'aikatar ruwan Najeriya ke jagoranta, na da zumar cimma muradin cigaba mai dorewa na 6. Tuni gwamnatin tarayya ta kebe naira triliyan 1 da miliyan 700 don tabbatar da samun nasararsa. Jihar Kano ce ta biyu a Najeriya wajen rungumar shi wannan shiri gadan-gadan, inda jiya gwamnan jihar ya rattaba hannu akan yarjejeniyar aiki tare da ma'aikatar ruwa ta tarayya. Na tambayi gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ko menene muhimmancin wannan shiri a gare su.
Ai, muhimmancin sa yana da yawa kwarai da gaske. Tunda an yi magana ruwan sha, kasan an yi magana rayuwa kenan, kuma an yi magana tsaftace muhalli da kuma wato kula da lafiya. To waɗannan duk abubuwan ka hada su, ai kaga abinda mutane suke bukata kenan, musamman kasan irin abubuwan da suke faruwa a ƙauyukan mu. To zaka san cewa wannan tsari da aka dauko tsari ne wanda yake zai kyautata rayuwar al'ummar Najeriya, musamman mu a arewa.
A baya dai shirin cimma muradin karni na MDG bai sami cikakken nasara sosai a Najeriya ba. Yanzu kuma gashi an dora da shirin SDG. To ko me hana wancan shiri na MDG samun cikakkiyar nasarar? Tambayar kenan da naiwa ministan albarkatun ruwan Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu.
Duk an dogara ne akan kasafin kuɗi da muji gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi. Saboda haka muka ga ya kamata fito da wani tsari wanda shi wannan sabon tsari na Sustainable Development Goals ya zama na ba a samu matsalar da aka samu a baya ba. Duk da an dan samu nasara kadan a Millennium Development Goals amma ba ta kai abin da ake bukata ba. Shi yasa muka fito da wannan tsarin ya zama na cewa ga abin da gwamnatin tarayya za ta ga kuma abin da gwamnatin jiha za ta. Amma duk sai mun yarda mun yarjejeniya kan cewa idan gwamnatin jiha tayi kaza to gwamnatin tarayya ma za ta. In kuma gwamnatin ta ki gwamnatin jiha ta ki kuma gwamnatin tarayya ita ma tana da dama ta noke. Ana so ne dan a ƙara zuma akan abu a taimakawa mutane wajen harkar ruwan sha din nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Abuja, hukumar zabe ta Najeriya ta ce ta ƙara wa'adin lokacin rajistar katin zabe kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Nasir Adamu Alika ya aika mana.
Hukumar zaben Najeriya INEC ta ƙara wa'adin lokacin samun rajistar zabe daga ranar 17 ga watan nan zuwa 31 ga wata. Hukumar ta ɗau matakin ne don lura da yadda mutane ke fitowa don neman rajistar yayin da wa'adin ke neman ƙarewa. Rajistar zai na gudana a ƙananan hukumomin Najeriya 774 da ƙarin cibiyoyi 672. Sanarwa daga kwamishinan wayar da kan masu kada ƙuri'a Muhammad Haruna ta ce za a ci gaba da rajistar har ranakun mako in banda ranakun hutu kamar lokacin babbar sallah. Wasu daga mutanen da suke fatar ƙara wa'adin sun bayyana ra'ayinsu.
Sunana Haruna dai Idris, ana ce min Sarabaini. Don Allah a fito, gashi mun samu ƙarin kuma ɗaukaka da daraja a wurin gwamnati ta ƙara mana lokaci kusan sati biyu. To don Allah wanda ba su yi ba da wanda nasu yi ɓata da wanda ba su gana su ba su yi ƙoƙari, don Allah su gabato a taimaka su yi wannan katuttukan zaɓuɓɓuka.
Sunana Idris Abdullahi Law. Yanzu akwai bangarori ta fuskar 'yan siyasa sun bazama wajejen neman jama'a saboda zaɓuɓɓukan nan da yake zuwa. Saboda haka wannan zaben ba yadda za ka yi zabe matakan ba ka kai katin zabe ba. Saboda haka in ka fita ka je ka nemi rijista, ka yi rijistan ka shi ne ƙuri'anka, ƙuri'anka shi ne kuma 'yancin.
Zuwa fara ba da rajistar ga waɗanda ba su da ita daga bara, an yi wa fiye da mutum miliyan 12 rajista. Shugabannin al'umma na buƙatar mutane su yi amfani da damar da yin rajistar, da hakan zai ba su damar bunƙasa demokuraɗiyya. Ga abin da ɗaya daga dattawan Malam Hamza Adamu Abdulhamid ke cewa.
Saboda haka wanda duk bai yi katin zaɓe ba, ba zai yi zaɓen ba. Saboda haka nake kira ga 'yan uwa waɗanda da ba su isa su yi ba, shekarunsu ba su kai ba. Yanzu sun kai su je su yi, waɗanda suka canja wurin zama su ma su je su sabunta, waɗanda nasu ya ɓata ko wata lamba ta goge su ma su je su yi. Muna fata za a yi amfani da wannan kira, kuma muna fata Allah ya ba mu jagorori na ƙwarai waɗanda za su taimaki al'umma, waɗanda za su gabatar da alkhairai ga al'umma nesa da kusa.
Hukumar zaben ta yi wa ƙarin ƙungiyoyin siyasa 23 rajista, inda yanzu adadin jam'iyyun Najeriya ya kai 91. Daga waɗannan jam'iyyu da za a ɗaura kan takardar dangwala ƙuri'a, ba za a sake yin sabuwar rajista ba sai bayan zaben 2019. Nasiru Adamu Alika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Talaka ka bar kuka ƙuri'ar kai cinka, ka riƙe makaminka ita za ta cece ka.
To yanzu kuma bari mu je inda a kwana game da matakan tsaro a jihar Zamfara. Ga Murtala Faruk Sain da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ko baya ga karkashe ɗaruruwan rayuka, al'amuran 'yan bindiga da ke kai hare-hare ya raba dubun dubatar jama'a da gidajensu, lamarin da ya haifar da dubban 'yan gudun hijira a jihar Zamfara.
To al'amari kan sai a hankali, don dukiya ma an kore ta habba adadi, sannan an kashe muna rayuwa. Ga munan niyya ma ba mu san halin da muke ba, ba mun yi tarkwaikwai ba mu san irin yadda muke ba nan ciki.
Akasari dai jama'ar da lamarin ya shafa ne ke kafa sansanonin gudun hijira da kansu ta hanyar fakewa a makarantun boko da wasu gine-ginen gwamnati. yayin da wasu da dama kuma suke rakabewa a gidajen yan uwa da abokan arziki a wasu garuruwan.
Yau garin Mada baraka rarta dan gudun hijira sama da 3,000 ba wanda yake makarantar boko. Kuma a cikin garin nan na Mada babu kusan gidan da babu yan gudun hijira.
Makonni biyu kenan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta tura runduna ta musamman ta soji a jihar ta Zamfara ciki ko har da sojojin sama da jiragen yaki. Lamarin da mataimakin gwamnan jihar Ibrahim Wakala Muhammad ya ce ya soma tasiri sosai har ma tuni da wasu yan gudun hijirar suka koma garuruwan su.
Alhamdulillahi kamar da aka ce ana ta kawo sojoji da jiragen sama musamman a can karamar hukumar mulki ta Zurmi wajen Mashema. Sojojin sun yi kokari sun kori yan ta'addar da dama sun kashe wasu kuma sun kama wasu sauran wasu wurare wajajen tsaye kuma suna iyakar kokarin su wajen yakan waɗannan yan ta'adda. To wannan ya taimaka al'umma suna ta komawa gidajen su a wajajen Zurmi. Amma yanzu muna da kalubale sosai a wasu bangarora musamman wajen bangaren Maradun da wasu bangarora na cikin Safi muna samun kalubale ce haka kuma wajen bangaren Madawonaka. Shima mukan samu wannan kalubale a wancan bangare din.
To shin sojojin ba su da yawa ko kuma karfi ne na game dukkan sassan jihar ta Zamfara? Tambayar kenan da na yi wa Kanal Muhammad Dole, mataimakin daraktan watsa labarai na runduna ta ɗaya ta sojin Najeriya da ke Kaduna da ke jagorantar lamarin.
Ka san shi ciwo rana ɗaya yake shiga, amma magani a hankali ake samun sauki. Bayan yiwuwa ce kasar Zamfara daga birnin Gwari gaba ɗaya mun kai sojoji kowane ƙauye da kuma kowane gari a dama wuraren da abubuwan sun kafi lahani a nan ne muka kai sojoji kuma ana aiki da jama'ar gari cikin tsanaki yanda za a ciwo kan al'amarin abun. So babu wata matsala cewa wai ba mu isa ba, a'a inda abun ya fi kamari nan ne muke kuma muna yin tasiri kwarin gaske saboda irin abubuwan da muke samu masu shatasa shanu abubuwan ya yi sauki.
To ko akwai matakan da kuke dauka domin hana kwararar yan bindiga zuwa makwabtan jihohi idan har kuka fatattake su daga jihar ta Zamfara?
Zancen waɗannan yan ta'addan su fada a jihohi makwabta dubbeta su ba domin irin rundunonin da muke da su na sojoji da mun ka aje waɗannan jihohin suna taimaka suna sa ido ne. Kamar kaga jihar Sokoto muna da sojoji a Raba, a gefen jihar Kebbi kuma mun aje sojojin mu a Bena, haka kuma muna da sojoji a Kwantagora waɗanda suke sa idanu inda gefen da yake zuwa har wajajen dazuzzukan nan da yake cikin hanyar zuwa Lagos da kuma wadda ta tunkaru zuwa Benin Gwari.
To ba ƙarshen rahoton kenan ba, idan aka biyo mu a cikin shirinmu na hantsi za a ji ƙarshen wannan shirin. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa da na Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin gwamna tambuwal da Autumn za su ci gaba da rike kujerunsu duk da sauye jam'iyya da suka yi, za mu ji abinda tsarin mulkin Najeriya ya faɗa a kan haka. Jama'a masu sauraronmu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ba mu da cikakkiyar masaniyar irin dambarwar siyasa da take ci a jihar Benue, amma ya sanin mu babu wata baraka a zahiri a shugabancin jam'iyyar APC a jihar Sokoto. To ko me ya kai ga har gwamna Aminu Tambuwal barin jam'iyyar APC baya ga radadin cewa yana son ya yi takarar shugabancin Najeriya da yake sha'awa tun a shekara ta 2015? Gajar shimfiɗar da Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana kan haka.
Magoya bayan gwamna Tambuwal na zargin tsohon gwamna Wamako da cin amanar Tambuwal duk da ladabi da biyayyar da yake masa tun sa'ad da ya hau kujerar mulki. Tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya Shu'aibu Gwanda Gobir na hannun dama ne ga gwamna Aminu Wazir Tambuwal da suka canza sheka tare.
Mai girma gwamna kowa ya sani mutum ne mai kawaici da ladabi, kuma ya bi Wamako bi na ɗa da uba ba ko nawa da ƙane ba. Sannan babu wani abu a cikin birnin jihar Sokoto wanda mai girma gwamna ya je aiwatar da shi ba tare da izinin tsohon gwamna Aliyu Magatakar da Wamako ba. Wannan ya kawo cikas da taɓarɓarewa na abubuwa da yawa, domin mai girma gwamna ya saka ma tsohon sanata Wamako jagoranci da ragoma jihar Sokoto har ta kai irin halin da take ciki.
A wani bangare kuma ana zargin cewa dangantaka ta so matsami ne tsakanin gwamnatin Bol da uwar jam'iyyar APC. Tun sa'ad da aka zarge shi da rugawa kamun kafar neman mukamin mataimakin shugaban kasa idan har ta Allah ta kasance ga shugaba Muhammadu Buhari sa'ad da yake matsananciyar jinya a wannan lokacin a kasar Ingila. To sai dai wannan ma in ji Shu'aibu Gwanda Gobir na daga cikin tarkon dawa mako ya dana wa gwamnatin Bol.
Wallahi sai ina duk abinda Aminu Tambuwal yake ciki na neman shugabancin kasar nan ko na bane bai nema. Wallahi wa mako ya sani kuma shi ya iza shi.
To amma dan majalisar tarayya mai ci yanzu haka daga jihar ta Sokoto Abdullahi Balarabe Salame wanda ya ci gaba da kasancewarsa a jam'iyyar APC. Waɗannan zarge-zargen duk soke burutsu ne.
Kuskure ne da kuma kasawa ga shugabanci. Har wani kana shugaba, kana gwamna, an samu matsala, ka dawo ka ce wai wani dalilin matsalan nan. To kai tun harin baka cancanta ka rika ba don me zaka rika? Kowannen surar da ankalan tsatsu, na zauna na ce mai to tsaka da. Daga 29 ga wata, Allah bai saki tambayan maga takarda mi ya kwaru Sokoto.
Na tambayi lauya Modibo Bakare shin mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa kan canja jam'iyya irin wadda 'yan siyasa suka yi a baba na a kasar?
Ya danganta da wata irin kujera mutu yake abin canja ce ka idan na fahimce kamar barin jam'iyya da aka ba mutu zuwa wata jam'iyya idan haka ya faru idan ta bangaren executive wato bangaren zantarwa ne wanda aka yi tanadi a sashi na gabashin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya to wannan mutum ba wani mataki da za ya dauka a kansa sai dai kawai a jira shi a zabe mai zuwa idan har mai sake neman zabe ne to mutane su nuna ba shi ake zabai ba jam'iyyar ne ake bukata kuma jam'iyyar ya barta.
Barisa Modibo Bakari gwamnan jihar Benue Samuel Otom da gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal suna daga cikin waɗanda suka bar jam'iyyu da suka ci zabe a kai suka shiga wata jam'iyya su waɗannan babu wani hukunci da za a iya musu saboda wannan canza sheka sai kawai in lokacin zabe ya zo baɗi.
Kamar su wani suna bangaren zantarwa ne wato executive kuma babu wani abu da aka yi tanadi na domin sashi da ya sa gwamna yake iya rasa kujeransa wanda aka yi tanadi a sashi na 182 na tsarin mulkin Najeriya inda jam'iyyar party wato jam'iyyar siyasa ne ya shiga ba zai rasa kujeransa ba amma ya shiga abinda ya shiga cikin society kungiyar asiri to wannan kuma ya shiga wani bangare ne wanda zai iya rasa kujeransa a tsarin mulkin Najeriya na yanzu wanda muke amfani da shi ba kamar na zamanin Second Republic wato jamhuriya ta biyu wanda idan gwamna ya canza ko kuma shugaban kasa ko abin da mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamna suka bari kamar yadda muke in ka tuna su Abubakar ne lokacin da su gwamna Barde da sauransu wanda suka canza jam'iyya suka koma wasu jam'iyyu sai suka bar kujerunsu. To kaga wannan babu wannan tanadi a wannan tsarin mulkin Najeriya da muke amfani da shi. Kuma ɗaya daga cikin wato abin da muke lakuna wato wasu rauni ɗaya daga cikin rauni da ake samu a tsarin mulkin Najeriya har yanzu don in ka duba fassarar da aka yi ma a case ɗin Ameti Rotimi Ameti da Omeha na jihar Rivers wanda kotun koli suka faɗa ƙuri'a ta jam'iyya ce ba ta mutumin da aka zaba ba. To sa'an nan mutumin sai ya zo kuma ya bar jam'iyyar kaga ya bar ƙuri'un kenan.
Su ƴan majalisa su waɗannan mai tsarin mulki ya yi tanadi a kansu to.
Tsarin mulkin Najeriya idan dan majalisa a gargashin kamar dan majalisar tarayya muke magana yanzu a gargashin sashi na 68 wato section 68 na 1999 constitution gargashin kamar wato a ƙaramin sashi na ɗaya idan ya canja shiga daga jam'iyyar da aka zaɓe shi zuwa wata jam'iyya wanda ba ita aka zaɓe shi ba to zai rasa kujeransa sai in a kaya ko biyu abubuwa sun faru idan akwai rabuwa a cikin jam'iyya wato abinda ake kira division ko faction wato an samu rabuwa jam'iyya ta dare gida biyu wanda aka samu rudani ba a san wace ko a branch dinsa ko a jihata ko a tarayya ya rasa wanne ne zai je ko kuma jam'iyya ta yi maja wato ta abu da wata jam'iyya kamar yadda aka yi shekarun da suka gabata inda aka yi aka hada waɗansu alaƙan jam'iyyu suka zama jam'iyyar APC. Wannan mutum in yana ɗaya daga cikin legacy party wata jam'iyya ya shigo ba zai rasa kujeransa ba don shi kansa abin da ke division na party ko faction a party din ai tsarin mulkin Najeriya ba yi bayanin sa dalla-dalla ba, kuma haka ne al'adar tsarin mulki kenan. To amma hukuncin da aka samu daga kotuna, wato case law, wanda judicial precedent ake kira a Turance, to sun ba da abin da ake nufi da wannan. To sai a auna a ga shi rabuwan kawuna da aka samu a jam'iyyar APC yanzu ya kai wannan abin da aka fassara a hukuncin kotuna ko bai kai ba. Ni a fahimta ta bai kai ba, sannan ma a fahimta ta ma abin da kike division din babu shi ma a APC, domin babu jam'iyyar APC da aka ce ta yi parallel executive, akwai shugaba daga sama har kasa ko wani shugaba da secretariat da executive nan wanda hukumar zaɓe ta rasa gane wanne ne na gaskiya da wanne ne na ƙarya, don ɗaya daga cikin abubuwan kenan da yake sa annan yanzu in za ka yi takara ma a ina za ka sai form naka, a ina za ka je kai a wani executive kake kai mu bayan ka.
Wannan ɓangare da suka kira kansu su RAPC ɗin nan, su ƙarƙashin Buba Galadima, su basu cika sharuɗan zama jam'iyyar ɓangaren rabuwar kawuna da zai sa hukumar zaɓe ta kasa gane wacce daga wacce ba?
A illar da aka samu kenan, ai wato suna yana da illa, idan ka kawo sunan jam'iyya ka tsara masa wani harafi, to ba jam'iyyar ba ce kuma ai. Suka ce RAPC, to kaga in tun da aka tsara R a wuri ba division ba ne, su sabuwar jam'iyya ne suka sa, ko a yi masa rijista ko ba za a yi masa rijista ba, wannan kuma tsakaninsu da hukumar zaɓe ne.
To
amma ta tashi daga APC ai.
To saboda
to
su waɗannan ƴan majalisa da waɗanda suka shiga ƙarƙashin wannan RAPC za su ci gaba da rike kujerunsu ko yaya?
Da suka gaura sun bar jam'iyyar APC a bisa ga tsari wannan sashi da na gaya maka da kuma kushe-kushe kotu, ai su za su rasa kujerunsu ne kawai, domin cewa an taɓa yi a baya ba a yi komai ba, wannan baya halartar da aiki a bisa ga tsarin mulkin Najeriya yanzu. Idan da dole ne su rasa su ba kujerunsu.
To
kujerun kujerunsu bakan a majalisa ko kuma a ɗauki matakin gaggawa na kotu su mai da wayannan kujerun da aka bari bakan, domin duk wani wanda ya canja daga jam'iyya zuwa jam'iyya, babu jam'iyya daga cikin jam'iyyun da muka sani na yanzu wanda suke da faction wanda zai iya kai matsayin da in ka bar jam'iyyan za ka ziyar da kujerarka.
To
babu
barista
jam'iyyun guda biyu duka da PDP da APC duka.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro, kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma mako mai tahowa da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Murtala Faruk Sanyinna da barista Modibbo Bakare da Chubahiro Diodio ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri, a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
To a gaida sahabu, mu ma yanzu a nan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara a taƙaice.
Matsalar ɓarkewar cutar Ebola ta baya-baya na ƙasar Congo ta shafi wani lardi na biyu a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar. Hakan na faruwa ne daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya suka dukufa wajen gwajin makarin wannan cuta. Jami'an na kiwon lafiya na fatan yin amfani da makarin da ake kira MAB114 wanda ya samo asali daga wani da ya warke daga cutar ta Ebola a shekarar 1995. Maganin da ake fatan zai yi tasiri a wannan karan. Tunda dai an samu mutane 30 da ke dauke da cutar, yayin da 14 daga cikinsu suka riga mu gidan gaskiya. Kasar Malta ta amince wani jirgin ruwan nahiyar Turai da ya ceto bakin haure 141 ya tsaya a gabar tekunta. Jirgin da ya ta galantoyi a kan teku tun a ranar Juma'a yana neman mafaka. Bayan da farko take amincewa jirgin mai suna Aquarius ya tsaya a gabar tekunta, Malta ta sauya matsayinta bayan wasu kasashen nahiyar Turai 5 da suka amince za su karbi bakin hauren. Kasar ta Malta ta kwatanta wannan mataki da kasashen suka dauka a matsayin manuniya ga irin shugabanci na gari da kuma haɗin kan kasashen nahiyar ta Turai. Hukumomin a Italiya na lalaban abin da ya yi sanadin ruftawar wata babbar gada wacce ta halaka akalla mutum 26 a Genoa.
To madalla da daga cikin labaran mu kawo karshen shirin yanzu a madon kwa da kwa nan sashin Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin. Sai Chuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni da injinin mu Jim Cook ni Ladan Ibrahim wake cewa sai anjima da hatsi mun da muku kuma za mu kawo muku ci gaban rahoton abinda inda aka kwana game da matakan tsaro a Zamfara. Sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.